ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a Nomad FM da Lol FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu a duk lokacin da aka so ko shirye-shiryen mu da suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci tare da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Litinin 3 ga watan Yuni shekara ta 2019 wanda yayi daidai da ranar 29 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirin mu a wannan daren naku daga nan birnin Washington DC. A cikin shirye-shiryen namu na wannan daren muna dauke da rahoto akan zaben sabon shugaban Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a gobe idan Allah ya kai rai. Kana za ku ji wani rahoto na musamman dangane da basussuka da tsofaffin gwamnonin Najeriya suka bar wa jihohinsu. Sai daga bisani za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'in namu na yau. Wai kuwa kun ga waɗannan makudan biliyoyin kuɗaɗe da ake cewa gwamnatocinku sun ranto don ayyukan ci gaba a jihohinku? Lambar dai kamar kullun bata canza ba, ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Baya ga nan za mu ba ku dama ku kira. Yanzu kuma muna tare kuma labaran wasanni amma a takaice, amma duk kafin nan sai an fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya wacce ke kunshe da ganawa da iyalan masarautar kasar da kuma halartar wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado. Sarauniya Elizabeth ta tarbi shugaba Trump da uwar gidansa Melania a fadar Buckingham a lokacin da suka sauka a jirgin mai saukar ungulu a yau Litinin. Bayan da aka yi bikin maraba da ya hada da harba bindiga na girmamawa har sau 41 da kuma duba dakarun masarautar, Trump da mai ɗakinsa sun shige zuwa cin abincin rana tare da sarauniyar su kadai. Sarauniyar ta kuma zagaya da shugaban da uwar gidansa inda suka ga hotuna a fadar Buckingham. Zaninnukan da suka gani ciki har da na taswirar birnin New York a ƙarni na 18 da kuma mutum-mutumin doki na Peter da shugaban ya ba wa sarauniya Elizabeth a wata ziyara da ya kai a bara. To gabanin wannan ziyara, shugaba Trump ya buƙaci Syria, Russia da Iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin Idlib da ke Syria. Trump ya bayyana haka ne a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, yana cewa jefa bama-bamai yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla. Menene dalilin yin haka? Me za ku amfana da shi? Ku daina. Yayin wata ganawa da manema labarai a fadar White House, Trump ya yi nuni da kira da ya yi a bara ga gwamnatin Syria da ƙawayenta kan su daina yin yaƙin ruddugu a kan lardin na Idlib saboda kada a jefa al'ummar yankin cikin matsanancin hali. Aƙalla mutum 13 suka mutu yau Litinin lokacin da sojojin Sudan suka buɗe wuta don tarwatsa masu zanga-zanga da suka shafa makonni suna zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum. A yau Litinin da safe an ji fashewar bama-bamai da kuma ƙarar harbe-harben manyan bindigogi, yayin da jami'an tsaron suka tunkari wurin da masu zanga-zanga suke zaune a wajen sharkwatar tsaron ƙasar. Wasu shaidu sun ce ya zuwa tsakar rana wurin da masu zanga-zanga suka taru babu kowa. Wani likita daga cikin ƙungiyar likitocin ƙasar ya tabbatar da mutuwar mutum 13 da kuma jikkata wasu da dama. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya wallafa wani saƙon Twitter cewa dole a dakatar da hare-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zanga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasan Mexico ta gargadi shugaban Amurka Donald Trump yau Litinin cewa barazanar saka mata sabon haraji akan kayayyakin da take shigowa da su zai cutar da tattalin arzikin kasashen biyu, kuma ba zai taimaka masa ya cimma abin da yake so ya cimma ba, wato kawo ƙarshen karuwar bakin haure da kataso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa suke ratsawa ta cikin Mexico domin danganawa da Amurka. Jami'an Mexico sun faɗa a Washington cewa abinda za su iya yi shine za su datse kwararowar bakin hauren ta cikin ƙasar su don su kaucewa shirin ƙarin kuɗin haraji da kashi biyar da Trump yake so ya aiwatar a ranar Litinin mai zuwa. Sai dai jami'an na Mexico sun yi watsi da yiwuwar samar da wata ƙasa a matsayin mafaka ta uku cikin wata yarjejeniya da Amurka ta buƙaci bakin hauren su fara neman mafaka a Mexico. A halin da ake ciki, jami'an ƙasashen biyu sun ƙaddamar da wata tattaunawa a nan Washington domin neman maslaha kan wannan takaddama.
Wa gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu da zaben Majalisar Dinkin Duniya. Kimanin shekaru da dama kenan fiye da shekaru 20 da Najeriya ta rike kujerar shugabancin Majalisar Dinkin Duniya. Idan Allah ya kai rai gobe za a gudanar da zabe wanda dan Najeriya ke takarar wannan kujera, inda Farfesa Tijjani Bande ke takara don neman zama shugaban wannan majalisa. Gwamnatin Najeriya kuwa ta aiko da tawaga ta musamman don nuna goyon bayansu ga wannan zaɓe. Malam Garba Shehu na ɗaya daga cikin waɗannan tawagar, mun kuma zanta da shi ga abin da yake cewa.
Na farko dai shi wannan matsayi na shugabancin majalisa cikin duniya don masu saurare za su tuna yanzu an shekara 29 zuwa 30 da Najeriya ta tafi rike wannan mukami, wato tun lokacin murjani General Joseph Garba ya hau cikin Najeriya a majalisa cikin duniya shi ya rike wannan mukami. Saboda haka wannan abu da ya zo mana shi ba karamin lamari ba ne, ci gaba ne na Najeriya a ƙarƙashin mulki na shugaban Muhammadu Buhari. Shi wannan shugabanci na majalisar ɗinkin duniya nahiya ake kewayawa da shi a duniya, yanzu ya zo cewa Afirka za ta kawo shugaba. To ashe abin alfahari ne ga Najeriya da aka ce Afirka ta fito da shugabanci. Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna cewa a wakil ne sai yake so shugabanci. Zuwa yanzu babu wani mutumin Afirka da ya daga hannu yake shi na zai wannan takara. To ka ga wannan kima da daraja ta Najeriya ta dawo kuma duniya ta amince. Saboda haka muna fata cewa in Allah ya tabbata gobe rantsuwa za a yi ba zaɓe ba, saboda yanzu ba mu da magana akwai mahamaiya akan wannan lamari na Professor Bande.
Idan aka duba ita wannan kujera ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta wani hanya ko ko ta wani ɓangare za a iya cewa ƙasar Najeriya ko ƙasashen Afirka za su samu wani alfanu ko za su ci gajiyar zaman shi Farfesa a matsayin shi na shugaban wannan a tafiya?
To ai shugabanci irin wannan yana da muhimmanci, saboda wani shugaba da yake yana so ya karbi wannan mukami ai zai rasa ajenda tasa, muhimman abubuwa da yake so ya aiwatar. Muhimman abubuwan nan da yake so ya aiwatar kuma ba nasa ne shi na kansa ba, a'a namu ne na Najeriya, namu ne na 'yan Afirka. Muna da abubuwa da yawa da suke damunmu da muke sha'awar mu ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali a kansu. Mun bayyana su za a yi nuna kamar maganin tsaro yake damunmu, ta'addanci da kashe-kashe, maganin shigowar mugayen makamai da ake ta turowa cikin Afirka tun mutumin rushewar Libya ɗin nan. Akwai matsaloli na talauci, na rashin cigaba, na buƙatar aikin yi da kafa masana'antu don al'umma su azurta. Saboda haka abubuwan suna ga harkokin na gyaran wato dakatar da taɓarɓarewar ɗumamar yanayi na duniya da sauransu. Abubuwan nan za ka ga duk abubuwan nan duka taso shi ɗan Afirka shi ba da shi aka ci muliyar abubuwan ba har suka lalace, amma ɓarnar da ta samu ta fi zafafa a kanmu. To fatan mu shine Allah ya sa ya samu damar ya ba da gudunmawa don a wa'innan jarirai yayin da yake rike da wannan matsayi.
To idan na fahimce ka, kana nufin kenan idan har Allah ya bashi wannan kujerar shi talaka a ƙasashen Afirka, watan kana nufin ka ce min kenan za su gani a ƙasa, za su ga ainihin aikin shi koko za su ga muhimmancin kujerar shi?
Duk da cewa muna fatan burin su ya nemi kasashen duniya don nemi ra'ayi cikin halin da al'ummomi na Afirka suke ciki don kyautata rayuwarsu.
Allah Allah hada kan mu Afirka mu so juna manufar mu anan da mutanga.
To Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaban Najeriya. Daga batun zabe na Majalisar Dinkin Duniya sai kuma irin halin da wasu gwamnoni da suka aje ayyukan su a makon da ya gabata da kuma waɗanda suke kai yanzu suka bar jahohin su da dimbin basussukan biliyoyin daloli wai kuwa me ke hakan ke nufi wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibrin ya hada mana wannan rahoton.
Kira wannan rahoto da mujallar Economic Confidential ta fitar ya nuna cewa yawan bashin da ake bin jihar Lagos a ciki da kuma wajen Najeriya ya hura naira trillion daya a shekarar bara ta 2018 wannan dai shine kashi 20 cikin 100 na dokacin basukan da ake bin jihohin Najeriya 36 da Abuja wanda ya kasance na naira trillion 5 da biliyan 376 a shekarar da ta shude. Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
A tasirin wannan bashi shine shi bashi bai da illa dan har misali a cin bashi na jihohi baya da illa idan suna amfani da wannan bashi na wurin samar da abin da ake kira cartel good wato da turanci wato ma'ana abin da zai sarrafa ko kuma ya inganta rayuwa kamar misali idan an ci bashi za a iya inganta hanyoyi za a samar da asibitoci to amma kuma shi tasirin bashi shine zaman cewa kuma akwai hanyoyi na kudaden shiga wato ma'ana masana tattalin arziki sun yi ittifakin cewa kamata yi bashin da za a ci kai ya zurka ta'allaka akan kudaden da ake ansuwa daga gwamnatin tarayya jihohi su ka cin bashi akan bisa kudaden shiga da suke tarawa wato ma'ana kudin shiga na jihar da suke da jihohin su zai iya biyan wannan bashi kaga idan aka yi amfani da wannan kaga wannan bashi na jihar Lagos za a ce bai da wani damuwa sosai saboda idan ka duba a cikin jihohin Najeriya an yi ittifakin cewa jihar Lagos ce kawai take iya dogaro da kanta ko da bata karbo kudi daga gwamnatin tarayya ba kudaden shiga ya isa ta yi hidimomin ta tafiya albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati to bayan ita mafi akasarin jihohi idan ba tallafi ko kuma ba kudaden da suke ansuwa daga gwamnatin tarayya ba za su iya gudanar da harkokin su ba to a irin wannan jihohin irin wannan bashin na da illa
bayan jihar Lagos da bashin yayi wakatutu rahoton ya nuna cewa wasu jihohi da ke bin Lagos a wajen basukan dai sun hada da jihar Edo sai kuma jihar Kaduna wanda a bara sai da majalisar dattijan Najeriya ta hana ta karban bashin sai Cross River sai kuma Bauchi ko a kwanan nan sai da majalisar dattijan Najeriya ta amincewa jihar Niger ta karbo wani basukan na dala miliyan 266 daga bankin duniya wanda hakan ya sa yawan basukan da ake bin jihar Niger zai kai da Amurka miliyan 498 kenan to koya jama'a na irin wayannan jihohi ke ji game da dimbin basukan da ake bin jihohin nasu ga dai abin da wasu su ke cewa
to gaskiya muna gani a kasa wasu kamar state haka suna kokari amma Niger gaskiya ba kokarin komai da ake gaskiya din kamar wancan shekara hudu da ta wuce gashi an kakarce mana hanya da suna za a yi aiki ba a yi ba duk gashi nan ba a yi komai ba ko ba gaskiya ba
ba ku gani kenan
kasa to gaskiya ba mu gani a kasa amma ya kamata shugaban kasa ya sa ido akan gona
kamar Lagos an ce tana tuwa bashi ai babu matsala ciki ai kowa ya zauna Lagos zai ga gwamnati na aiki a kasa amma gwamnonin arewa da ake cewa suna karbo bashi babu ba za ka ga aiki a kasa ba
yanzu dai a yanda ɗan Najeriya suka zura ido ga shugabannin nasu da ke karbo irin wayannan basuka fatan su shine ganin an yi amfani da irin wayannan basuka wajen yayi irin dimbin talauci da ake bin jihohin Najeriya da kuma gudanar da ayyukan ci gaban raye kasa Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
Amma babi sa shashan ci ba kana babi sa sakar ci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau kafin nan da ka samu
a gaida Babangida Jibrin akan wannan yanayin da waɗansu jihohi ke ciki muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai kuwa kuna ganin ayyukan da gwamnatocin nan suka ce sun ciyo basussukan nan don su aiwatar kuwa idan kuma ba haka ba sai ku bugo don ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Samu kiranmu na farko daga jihar Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi?
Kuna magana ne da Dr. BBC daga jihar Bauchi.
Wa kenan?
Dauda daga jihar Bauchi.
To Malam Dauda, muna jin ka. Muna jin ka Malam Dauda.
Yawa, kuma na ji wannan da kuke tattaunawa akai.
Eh.
A zahirin gaskiya bashin da yawancin gwamnatocin da yawan suke cewa mu talakawa mu gami a ƙasa, saboda ba a wasu ayyuka musamman mu a jihar Bauchi da gudanar da wasu ayyuka a ƙasa gaban lantana a ce mun ga irin bazuzzukan da aka ce aka amfana da shi, saboda haka kawai gwamnatocin sun ce ba su kura ya suke yin wasu damuwoyinsu da suna daban.
To kana nufin kenan kudaden da suka ce sun kashe a wajen titi da kuma asibiti da bangaren ilimi ba a kashe su ba gaskiya bane kenan?
A ba gaskiya bane, saboda an yi talakawa da mun gari a kasa yanzu tun da gwamnatin jihar Bauchi da take da hanyoyi na wato kuma asibitoci na wato a jihar Bauchi an yi ba gani ba.
To Allah ya kyauta, bari mu tafi jihar Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Malam barka da yammaci.
To barka ka dai. Wa ke magana?
Sunana Alhaji Musan Garo, ne radio da recorder kasuwar Kawo.
Dala ka kashe. To ka kashe dala, ka kashe radio ka. Yawa. To muna jin ka.
Yawa, to. To alhamdulillah, ka san irin wannan abubuwan idan yasa ya faru. Akwai wata jihar da zaka tabbatar da cewa idan aka ce an yi aiki da wannan kudaden, wani zaka an yi aiki, wani kuma ba ta al'amari gaskiya wa ai ba. Amma abin da muke fata dai yanzu tunda dai akwai wanda suka samu damar komawa wannan gwamnati, to ya kamata a tafi su koran Allah tabbatar da cewa irin wannan kudaden da ake karbowa irin Faris Club da yadda suke rantsuwa da sauransu, to ya kamata a ce suna ayyukan alkhairi ne ga mutane domin su shaga ribar demokuraɗiyya. Amma ba daidai ba ne a ce ku danna kuɗi kuma ku yi kwace kun yi aiki da su a matsayin ku na gwamnati, idan aka yi gaskiya ba a samu cigaba ba. Karshe ne muka fata alkhairi, Allah ya sa a lafiya. Alhaji Musa Garo.
To Alhaji Musa, Alhaji Musa. To nake cewa gwamnonin nan sun ce sun yi ayyuka, kuna so ku ce kenan ku ba ku ga ayyukan ba ko ba gaskiya suke faɗe ba kenan?
Eh, na gaya maka wasu ba su ba, amma muka gano a jihar Kaduna gaskiya al'amari ka ga Malam Nasir Irfa ya karɓo kuɗin kuma ya ayyuka wanda yake duniya ta gani, wanda yake duk wani ɗan jihar Kaduna ba local gwamnatin da ba a shiga an yi aiki ba. To ka ga idan ka gani dole ka faɗa, domin ni kofar gida na an min aiki, an min titi, an min biya, an min kwata, an samu shola, ka ga dole in faɗi cewa an yi aiki a jihar Kaduna.
To mun gode Alhaji Musa Musan Garo. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. To muna da sanarwa, wanda gashi sanarwa ta shigo mana yanzu da dame da minta. Muna tare da Murtala Faruk Sanyina daga jihar Sokoto. Malam Murtala, me yake ciki a jihar Sokoton?
Eto a halin yanzu a Alhaji Harande Al'amfar Masarcin Musulmi ya ba da sanarwa yanzu nan a wacce ta bayyana cewa an sami ganin watan Shawwal na wannan shekara, wanda ya kawo ƙarshen azumin watan Ramadan na wannan shekara. Kuma Al'amfar Masarcin Musulmi ya ayyana gobe Talata a matsayin ɗaya ga watan Shawwal, wacce ita ce ranar da za a yi bikin ranar Idul Fitr, wato sallah karama kenan kamar yadda ake faɗa a Hausa. Kamar yadda Yantar ma ya bayyana, an ga watan ne a kusan wurare da dama na arewaci da kudancin Najeriya, ciki kuwa har da jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara da Bauchi da Yobe da jihohi da dama, duka kuma sun ce kwamiti sun tabbatar da waɗannan shirin da aka bayar na ganin wata, a kan haka aka yi aiki da wannan, kuma aka ayyana yau a matsayin cewa ita ce ranar ƙarshe ta azumin watan Ramadan na wannan shekara, yanzu kuma sai ya ga watan Shawwal kuma ranar bikin sallah karama ta wannan shekara.
To Murtala, muna godiya, Ubangiji Allah ya karɓi ba duba ki ɗaya.
To a musu ma'amina
Allah ya tashi lafiya. Yawa, To lallai kun ji sanarwa daga fadar mai martaba sarkin musulmi wanda ta tabbatar da cewa an ga wata na sabon wata na Shawwal wanda gobe za a yi Idi kenan. To Allah ya karbi ba duba ke daya. Har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau wanda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wai shin waɗannan gwamnati suna biyan muku bukatu da waɗannan kuɗaɗe da suke karbowa. To mun samu wani kira daga Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Kana magana da Muhammad Dallukuti daga nan Kaduna.
To Malam Muhammad Dallukuti muna jin ka.
Eh maganan fashin da jawoyi a gwamnati suka ci.
Eh
to gaskiya mu dai nan Kaduna dai an samu ana ayyuka ƙauyuka da birane.
Eh
duk da wannan sanatoci ba sa hannu a fashin ba.
To amma an ce jihar ku ta Kaduna tana daga cikin jihohin da suka ciyo ba su suka masu yawa.
To ai ka san me gina gwamna ya so ya ci baki amma sanatoci sun hana.
To dan lokuti layin shi ya tsinke. To har yanzu dai muna sauraron ku, ku kira ku bayyana muna ra'ayin ku. To muna da kira daga jihar Yobe. Wake kan layi?
Garba injiniya ne a garin Dabci, karamin burtsari jihar Yobe.
To Malam Garba muna jin ka.
A gaskiya mu gwamnatin mu sun mana abin da ya kamata, gwamnatin ya mana abin da ya kamata, Allah saka mata, Allah sani kai ya gaje shi.
To Garba injiniya wannan ba siyasa kake yi ba? Ka tabbatar akwai ayyukan da aka yi sa kasa?
Ba siyasa nake ba, kawai suna kyautata mana ne, alhamdulillah ba zancen siyasa ba ne. Allah kyautata mana mulkin mu, Allah wuce gaban Babu Buhari gaba daya, a tashi lafiya da Garba injiniya.
To mun gode. To muna da kira daga jihar Kano. Daga Kano wake kan layi?
Yahuza Hashim daga Kano.
To Malam Yahuza muna jin ka.
A game da wannan kudi da gwamnati suke rantowa.
Eh.
Alhamdulillah wani guri dai kwalliya ta biya kudin sabulu, wani guri kuma bata biya ba. Amma mu a nan Kano alhamdulillah ta biya.
To
mun gani a kasa kuma ma'aikata ba sa kukan rashin biyan albashi.
Eh.
Alhamdulillah mu dai san barka.
To masha Allah. To
amma ba zan iya ba da.
To shike da layin ka ya tsinke. To masu sauraro ya kamu da zamu ya dauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To muna godiya da waɗanda suka samu dama kira da wanda ba su samu dama ba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasan
labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni. Muna fatar kuna nan kallon kuma yadda muke a nan Washington DC. Har yanzu masu sha'awar wasan damben zamani na boxing suna nan suna susar kai suna tunanin ya aka yi ne abin da ya faru a ƙarshen mako ne ya faru a birnin New York na Amurka, inda wani dan damben kasar Mexico da ba wanda ya taba ma jin sunan sa watakila ya zo ya doke Anthony Joshua, sanannen dan damben nan na Ingila kuma wanda rabin sa dan Najeriya ne, wanda ba wanda ya taba kai shi kasashe a wannan karo. Abin da ba mutane mamaki shine cewa a cikin wannan damben da aka yi ranar Asabar a nan New York, sau hudu dan damben na Mexico yana kai Joshua kasa, sau biyu a zagaye na uku, sannan sau biyu kuma a cikin zagaye na bakwai. Abu na biyu da yake da ban mamaki shine cewa shi wannan dan damben mai suna Andy Ruiz Jr. an dauko shi ne a madadin wanda ya kamata shi Joshua ya yi damben da shi tun can farko, wanda kuma bai samu sabbin yayi wannan damben ba, aka kawo shi. Idan ka ga kamar nan shi wannan Andy Ruiz Jr. zaka ga shi mutum ne da yake da tambi sosai, wanda mutane suke dauka cewa ba zai kai karfin Joshua din ba. Mutum ne wanda siffarsa ta karfafa zuciyar mutane da ke goyon bayan Joshua lokacin da za a yi wannan damben, cewa ba shakka Joshua zai samu nasara, sai ga shi ba hakan ta zo ta faru ba. To Joshua dai ya ji jiki sosai, domin karshenta dai sai da shi alkalin wasan ya tsaida wasan saboda irin dukan da shi Joshua din ya sha a hannun wannan mutumin. To ba Joshua kaɗai ya ji jiki ba a ƙarshen makon nan da muka baro, ita ma shahararriyar sarauniyar kwallon tennis ta duniya, wato Serena Williams, ta ji jiki. domin burin ta ta samu kofi na 24 na Grand Slam ya fadi warwas a kasa ba ta da ta cin majiyan bukata ba kuma abin da yake da ciwo ma shine cewa ta ji jiki ne a cikin lokaci mafi sauri da bata taba jin jiki cikin sauri haka ba a cikin shekaru biyar da suka gabata tana wannan wasa din sannan abu na uku da yake da ban haushi a wurin ita Serena Williams shine cewa yayin da ta lallasa ta ya shekaru 20 kacalci da haihuwa ana kiranta Sophia Kenin wadda ita ma dai a America ce wacce kuma a wasan da suka yi ranar Asabar din ta wuce ta lallasa ita Serena Williams da ci 6-2 da kuma 7-5 tumurin kakare da cikasin da aka samu a gasar cin kofin zakaruna na nahiyar Afirka wanda a karon farko aka ja mishi birki ba tare da an kammala shi ba saboda kyamarar da ake amfani da ita ko cika dauki hotunan wasan da aka yi kuma daga baya a zo a kalla domin yanke hukunci take aiki da kyau wannan lamari ya faru ne a wasan da aka yi ranar Asabar tsakanin Wydad Casablanca da kuma Esperance da duke kokarin su ci wannan kofi abin da ya faru shine cewa an aje wannan kyamara din a cikin filin domin ya aiki da ita amma su ɗan wasan ashe ba su da labari ko da yake jami'ai sun sani to shine lokacin da aka bukaci a yi amfani da kyamara domin a duba wani laifi da wani ɗan wasan Tunisia suka yi sai aka zo aka tada cewa abu ba ta aiki abin da yasa su ɗan Tunisia suka tada hatsaniya a wannan wuri din yashanta dai har aka nemi cewa a daina wasan hata shi kansa shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka Ahmad Ahmad sai da yi kamar minti 30 yana kokarin cusa ra'ayi da kuma sasanta domin a dawo a ci gaba da wasan amma abin ya ci tura to jama'a abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu mun ba ku lafiya daga Washington DC
to a gaida Aliyu Mustafa Sokoto da labaran wasanni har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 4:56 ga wata sanarwa ta musamman
yau ne sallah yau ne aid dukku taho mai sallar aid yau ne sallah yau ne aid dukku taho
gaisuwar sallah daga fadin duniya
sai muhifar domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai muhifar domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid mun sadaka kuma mun kyauta kan hanyar mu zuwa aid
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro. Idan Allah ya kai mu ranar sallah a cikin shirinmu na safe da shirinmu na rana, za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki, mazauna ƙasashen duniya, waɗanda suke mika sakonninsu gare ku. Don haka, ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku
sallah yau ne aid dukku taho mai sallar aid yau ne
to bare mu baka dama Malam Hafiz domin ka karanto mana labaran duniya a takaice
so Yusuf ga labaran a takaice shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya wacce ke kunshe da ganawa da iyalan masarautar kasar da kuma halartar wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado To gabanin wannan ziyara shugaba Trump ya buƙaci Syria, Russia da Iran da su dakatar da jefa bombardment a lardin Idlib dake Syria. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, yana cewa jefa bombardment yana halaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Akalla mutum 13 suka mutu yau Litinin lokacin da sojojin Sudan suka bude wuta don tarwatsa masu zanga-zanga da suka shafa makonni suna zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum. A yau Litinin da safe an ji fashewar bama-bamai da kuma karar harbe-harben manyan bindigogi.
To masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu da waɗansu shirye-shiryen da yanzu haka a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe sai kuma wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. John ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya. Bissalam.